ilimi ga kwadan adam
tan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulmin ku
assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi ga kwadan adam shirin namu na yau zai duba kokarin da ƴaƴa mata ke yi ne wajen samun ilimin zamani ilimin da kuma ya kai ga irin wayannan mata ta zama dakta ko samun digirin digirgir ta harma dai da mallakar jami'a mai zaman kanta a arewacin Najeriya ba tare da ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad domin jin sunan bakwar tamu daga bakin ta
a'udhu billahi sami alim min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Dr. Aisha Bala Muhammad matan gwamnatin jihar Bauchi kuma fassarawar Bauchi karkuwa matatan al'ani da makaranta founder Al-Hibba Foundation da chancellor Al-Hibba Foundation kai magana ko ka tambaya akan hidiman ilimi wanda ilimi shine gaba daya rayuwar dan adam wanda daga cikin abinda muke cin gajiyarsa kenan har Allah subhanahu wataala ya samu wannan matsayi ko ya kawo mazajenmu har ya kai ga mu ma a karkashin su muna iya tallafawa shi yasa muka ga cewa ya kamata tunda mun ci gajiyar ilimi mun san amfanin ilimi yana da kyau mu ƙara tallata shi mu ƙara ba da ƙarfin gwiwa mu ƴaƴa da jikoki da iyaye ma kan cewa lalle ya zama dole ilimi a kan kowa wannan shine ya ja hankalina akan hidimin ilimi
dole mutum yana da inda yake so ya kai da inda ya fara kamar tuntun mai da hankali ne fannin ilimin mata ko kuma dai kitan hada duk maza da mata
a ina ba da to tallafi ko gudunmawa kan ilimin maza da mata ina yin sa a karkashin foundation dina ina yin sa a karkashin office din first lady amma mun fi yin shi aksari akan office din Al-Hibba Foundation tunda anan muna samun tallafi daban-daban daga wajen jama'a bayin Allah kuma mun fara wannan tun daga Abuja lokacin da nake matan minista ko tun ma kafin lokacin a shekara wajen 10 wanda a yanzu haka Abuja muna da gidajen marayu 10 duk da ba wai namu bane na jama'a ne akwai na gwamnati a kusan kowanne akwai irin tallafin da muke ba su akwai da mun sa su a makarantar mu na daga primary secondary waɗansu har yanzu suna university wanda mun sa su a makarantar Islamiyya ne muke biyan su zuwa karkashin Al-Hibba Foundation mun tallafa musu a wajen fannin rashin lafiya aka tallafa musu a gefen abinci da sauransu duk wayannan ta gefen Al-Hibba Foundation
wani abu kuma da zai ba masu sauraro mamaki shine cewa Dr. Aisha Bala Muhammad ba ta samu yan karatun boko ba a lokacin da take gidan iyayenta dukwa da gatan da take da shi ta koma makaranta ne tun daga aji daya bayan da ta yi aure tare da taimakon mijin nata kamar dai da za ku ji daga bakinta
yadda nake faɗa cewa ban yi karatu a lokacin da nake gidan iyayena ba na yi karatu na addini amma na boko ban taɓa yin sa ba ban je primary ba ban je secondary school ba sai da na bayan na yi aure ganin tun ina gida ina son makaranta da ke yayi mu maza duk yan makaranta ne sannan akwai ƴaƴan abokanan mahaifina sun yi karatu so ina da sha'awa kuma akan kawo yara daga oda state su zama iyayenmu su zama guiding dinsu so mu ake turawa every friday don juma'a mu je mu duba su to wannan abuwa yana ba ni sha'awa bayan na yi aure na haifi yara uku sai na ce na gaya wa shi mai gida da cewa lalle ni ma fa ina son ga na ci moriyar ilimi tunda shi ma gashi ya yi karatu dan boko ne gefen boko kuma matan abokansa yawanci da yawansu dan boko ne wanda bai yi kasa a gwiwa ba ya samo min lesson teacher muna yi tare da yara na cikin gida muka fara daga ABCD zuwa zai daga nan da min shekara daya a ganin kokarin da nake da shi ya kai ga cewa bari ya je Ministry of Education ya nema min zuwa a shiga secondary school na fara a nan garki a lokacin ba daukan matan aure ba tunda ina so suka ce nan shiga zan fi karatu sai dai in behave as a normal a wato asin na yarinya wanda a lokacin suka sa skirt ne da baret haka ne kan yi kuma da haka muka fara inda na yi from 1 2 3 saboda yansu challenges na ciki da sauran su kuma ba dama ka ce makarantun tunda a cikin yara ne sai na yi dakata daga baya sai na koma wayansu tutorial kaje na fara na sace kuma mun bar muka yi moving from Garki to Wuse a can Abuja kenan sai na sake komawa makaranta a nan Wuse bayan na yi tutorial sai na rubuta private GCE dan abin da ya fito ban yi wani sake joining makaranta a Maraba inda na ma na sake rubuta waye sai Allah ya bani sa'a daga nan kuma na shiga University of Abuja a nan ne na fara muka yi joining a kun university our distance learning na karanta public administration so ganin jin daɗin karatu da yadda na kan iya expressing ɗin kaina duk da dai turanci bai kai ga yanda muke so ya samu ba tunda a koyaushe Hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba but alhamdulillah wannan shi ya jawo hankalina cikin foundation ina sai na ga cewa ya kamata ku bude makarantu wa matan aure wanda muka fara da alƙalin local government muka fara da district view a Dogoyo district da kuma Kwali district daga nan kuma muka shiga Kirfi inda ake karantar da mata karatun Arabic da kuma karatun Boko sai muka yi collaboration da Basani su ne za su yi interview wa malamin mu ko muna biyan su allowance muna ɗaukan malamai a garin waɗanda suka yi retire sai su dinga karantar da su kwanan nan ma za mu je mu graduate din mu sai insha Allah
ko waɗanne irin ƙalubale kungiyar al-muhibba ke fuskanta musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin ɗalibai
ƙalubale da su matan zance saboda daɗin karatu in ta ji da al-muhibba ta ɗiba shekara guda amma ba sa yadda su fita dole haka nake sake hakuri da bar su cewa su yanzu su fara jin daɗi wanda ba ta san eh ba ko ba ta san alifin ba in ba ga karatun Hausa ga su na sanin farillan sallah alwala farillan wanka duk waina abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a ƙasarmu Najeriya iyaye mata ba su karatu ba ne su karanta da yayansu tarbiyyar da damu iyayenmu suka ba mu a da ɗan litin karatun da suka yi yanzu shi babu shi ma a ƙauye saboda ni tunda na fito a ƙauye ina da dangi a ƙauye ina alaƙa da su ina zama da su in tambaye su to duk waɗansu fitinu da yawa yawanci gaskiya rashin ilimi ba mu da ilimi ba mu da wayewa.
Masu sauraro a da ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Juliet Abdulrahim Babangida Jibrin ki ci a huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku.